haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abbi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hakin rana Asabar. Zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Chari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mai shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwar su ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone makoma su saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Chari da shirin ina zamu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa. Idan ka sarara ba manta ba a makon da ya gabata shirin ya tattauna ne akan yadda wasu iyaye ke amfani da kuɗi wajen saya wa ƴaƴansu nasarar jarabawa. Inda muka ji ta bakin Dr. Sadiq Abubakar ƙwararre a fannin ilimi wanda kuma aka taba nadawa shugaban hukumar jarabawa ta kammala sakandare a Nigeria wato NECO. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. Sunana Hadiza Chari. Yanzu kuma ga ƙarshen tattaunawar da wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi da Dr. Sadiq Abubakar.
Musamman da yake al'amura na yinsa da 'yan kudu. Wanda zaka samu musamman lokacin da aka yi mataki na jami'oi zaka samu ana cakuɗe da ƴan kudu da waye da sauransu amma ina tabbatar maka a arewa waɗannan abubuwa basu jima da tabarbarewa da ɓaci ba sai dai an kawo mataki na jami'a wanda anan ne ake cakuɗuwa da ƴan kudu da sauransu wanda su sun jima a cikin irin waɗannan abubuwa nesa ba kusa ba wanda mu'amalar ta kawo suka kawo tabarbaran wannan abubuwa a bangaren nan na arewa amma wanda yanzu ya zama kusan ruwan dare ko ina ana yinsa tun na tabbatar maka dai alhamdulillah zamu yi alfahari cewa abun da duk muka karanta a lokacin da muke dalibai abu ne wanda yake mun tsaya an karantar da mu mun tsaya mun koya mun tsaya mu dama kuma da tarbiyyar da kaje da shi kuma ma tsoron Allah kansa yanda yake zuciyar mutane ana koyar da su cewa duk abun da zaka yi kayi da tunanin cewa koda ba a ganin ka Allah na ganin ko kuma zaka yi shi ka sa da wani tsoro Allah a ciki da kamanci to zaka samu akwai sauki al'amura
kadara a garshi kenan Dr. Abubakar Sadiq sai ka ji wata cibiyar kawai sai ka tsinci kanka irin wannan cibiyar jarabawa ta kawai rubuta ko baka rubuta ba kaci ka zo ka samu ga yara nan sai kuma kai yara ne ƴan uwanka watakila ma ƴan garin ku ke jarabawa shin tsakani da Allah wani mataki zaka dauka zaka kyale su ne su sha a guji na gaba ko akwai abin da zaka yi
ina tabbatar maka a matsayin da nake kuma na samu kaina ina matsayin dan talaka wanda alhamdulillah karatu ya kawo mu matsayin da yau muke har mu muka kai a ce mu zo mu bada guduwa ta gudumuwa dan al'umma wanda da irin wannan mataki muka biyo da yanzu mai yiwa muna kan titi ana wasu al'amuran da mu da ba su ne tunda baraka rasa su da shekarun su ya kusan na mu suke cikin wannan halayen ba tunda tabbatar maka ba wai maganar wasu wanda aka sani ba mafi saukin misali zan baka a Gombe za a rubuta jarabawa nazo aka ce yata za a mata rajista in tana jin wannan girta san mun ya kade ta wanda da suka yi abun sun sani aka ce za a kai ta wani gari wani kauye a wajen Gombe yawanci ba a faduwa an yi jarabawa can nake me yasa aka ce a nan dai ba a faduwa har an gama rajistar nace to a canja rajistar ta a dawo da ita nan cikin Gombe wannan guri hankalin ta ya tashi ta ce baba duk kawaye ne a canza yi ai can din nace babu wallahi anan zaki rubuta wallahi anan na tilasta ta rubuta jarabawa da aka rubuta duk kawayen ta sun fadi jarabawa nan ba wanda ya samu ainihin maki da ya kai 100 a cikin kawayen ta yawancin su amma Allah cikin ikon san da muka je karbuwa tunda ta san kawayen ta kowa ya fadi kuma inda aka ce nan ake ci abu yazo ba haka ba to ina ce take tsammani da muka je ta natsi da ita nace ki tsaya ki roke yi roƙo Allah ki tsaya kuma ki karanta littafin ki sannan roƙon Allah ya biyo ba ma ki roƙo Allah ki bacci ba sai kin yi karatu ki ga Allah kuma ya taya miki sannan ki je ki rubuta jarabawa ba maganar wani a wani gu ko makamantansu haka wallahi ta zo ta rubuta jarabawa nan Allah cikin ikon sa samu 218 wanda ya kai kowane kwan za ta karanta a bata sannan muka je mu karba kallo aiki ana mamaki da muka je tana wani ta ba wani abu ku duba mata kawai aka duba aka ce gashi to ina tabbatar maka wallahi ko ƴaƴan da nake na ciki na da na aika sun san cewa in ga wani abu na jarabawa ya zo da kanta lokacin da guguwa ta zo ana ce an ba ka shugaban ɗaya daga cikin kafofin jarabawa na kasa kaza kaza da kan suka zo tana da yarce baba kawai na suna ce ai mu kan zamu ci jarabawa na mataki kaza tunda an ce wallahi babanmu ya zo shikenan ke kan wance ai kaza mun ji dadi wallahi sai zamu baki nan matsin mu da kanta tace na fashe da rancin ba ku sani ba ai ni mallan tuma mun yi fa jarabawa suna na fadiddiya to wannan shine gaskiyar iya magana kuma ina tabbatar maka inda ba mu koma tunanin irin wannan ba to ba inda zamu je ba maganar dan kai baka taimaki dan ka ba ko wani wanda ka sani in har yazo zaka fashe shiga ta bayan ta window inda ake shiga ta kofa kace kana tunanin wai zaka tsora shi akan wani abu da ya shafi al'umma to akwai rauni a ciki sai ka mu kuma halin da muke ciki
to masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakilanmu Nasiru Adamu Ekaya Julie Lagos Gresham da ta hada mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya assalamu
a gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin yamace
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon yamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Mu'azu akwai biyu kenan muka fara tattaunawa akan wani maudu'i da ya jibinci dalilan da yake sanya mata muzantawa ƴaƴan miji ko ƴaƴan kishiya lokaci ya cin mana a kan ansar barista Amina da na cewa yawancin lokaci laifin maza ne yake sanya zuciyar mata kekashewa har ya kai ga aikata rashin mutunci za mu daura daga inda muka tsaya to barista Aisha kamar baki amince da ra'ayin barista Amina cewa laifin maza ke sanya zuciyar mata kekashewa ba ina dalili
eto wannan bazan ce ba laifi bane zai iya zama laifi na sakaci amma sakacin wani iri sai mu duba aikin nan namiji maga idan yana da damar yi wannan kula da bibiya dare yayi ya dawo gida ba lalle ya san wani abu ba sannan da safe ya fita neman abinci ba lalle yana da rana ba dan haka duk abin da za a yi wada za a yi shi a bayan idan mahaifin shi ne kuma namiji ba kamar mace yake ba uwa in ta kalli danta tana iya ganewa idan sa yunwa yake ji ko ba shi da lafiya amma namiji shi Allah ya dora mishi wannan in dai ba wai wani ciwo ya bayyana sosai bane zaki ga nan da nan namiji ya gane to wai bazan ce ba wai ina mata musu bane amma shi karan kansa kan ka dora mutum laifi kakan duba me daman makin da Allah ya ba mutum na wajen dakire wannan laifi da sanin faruwarsa idan bai yi amfani da su ba sai ka ce sakaci ne ko dai da gango ko ya nuna halin ko in kula to wannan in a ganin mun dau wannan mizanin zamu iya gane namiji ya laifi ko bai laifi ba ba wai na zauna dan in kare maza bane kuma ba wai ina cewa wai ba su da laifi bane me bi dai laifin zai zo a wata sigar ta daban
Barista Amina ko zaki shigo anan
ah wato abinda nake nufi ba shine kamar misali ban yadda da malama Aisha ba ita a halitta ta mace duba da duka addinan mu na addinin musulunci da addinin kirista zaki ga sun nuna cewa ita mace kaman allo ce wato allo baya tsayuwa da kafafunsa sai dai ya jingira ita a tarbiyya da halitta irin ta mace tana jinginuwa ne ga wani ko je mahaifi ko uba ko da ko miji to wannan abin da muke magana idan kika duba a mahallin da muke magana kin ga muna magana yanda ake azabtar da yara da wala Allah ko je uwarsu ta mutu ko ta fita ta bar gida to kin ga da matar da ƴaƴan duka tasirin kula da su yana hannun ubanni kuma ni kamar yanda na faɗa musamman irin shari'un da suke zuwa kotu na azabtar da yara zan iya ce miki kaso 85 a cikin 100 zaki ga cewa waɗannan abubuwan da ake yi suna tasowa ne saboda rashin kulawa da sa ido irin na masu gidajen zaki ga mafi yawancin lokaci ba su san ana yi ba sannan kuma bangare na biyu zaki ga in dai ba mutuwa ba to yawanci zaki ga mutuwar aure ce take jawowa to anan ma zaki ga misali mafi akasarin lokacin maza ba sa iya haƙuri da matansu ta hanyar yin tunani da hangen nisan cewa yanzu in na rabu da wance wani hali ƴaƴanta za su shiga to kin gani a gani na ga nake inda za mu dauko gyaran daga sama biyo ƙasa mu fara duba su ainihin mazajen ya san cewar yau gashi naji an ce dan wani da uwarsa ta fita ga halin da ya shiga ni ma bari nayi kokari ne haƙuri da uwarsu saboda ƴaƴan su samu cikakkiyar tarbiyya da kulawa ba wai gaba ɗaya na sauka daga kan magana Aisha ba a'a ni abin da nake cewa daga farko sai mun fara dauko wannan idan muka dauko sai mu zo ita kanta mata yaya ya kamata a ce ta kubata daga wannan ko da kuwa mijinta bai zama ne yana kulawa da al'amarin ta ko yana sa ido ko yana dubi da abin da yake faruwa a gidansa
to amma ai su matan sun san ciwon haihuwa kuma kusan dukkanin dan adam baya so a mishi wani abu da bai da kyau to me zai sa baka so a maka kuma kake wa wani to dan miji ne take muzantawa ɗan uwan ƴaƴanta take muzantawa anan
a matsayin kiwanci kika taba ciki kika haifu da har kina buƙatar wani a duniya yazo ya ce miki wai wuki kula da wannan dan ko wace mace tana san dan da ta haifa
haka
to amma idan aka zo kan dan da bata haifa ba musamman dan miji in ta zo a matsayin ta na matar uba to kullun abin da yake ba ni mamaki shine na daya daman ni na san ba zai ma yiwu ba a ce wuki so dan wani kamar yadda kika so danki soyayyar danki da dan wani ai kunnan doki akai amma abin da na yadda da shi kullun kuma nake ga mata shine tunda ban ce miki sai kin so shi kamar danki ba to kuma ai bai halatta kuma ki cutar da shi in ka duba ka je ka gangaro sai ka gane wauta ce irin ta mace musamman idan abu ya hada da kishi ko dan kina kishi da uwarsa shikenan sai ki ce zaki huce akan dan amma kuma a wata mafiya lokuta zaki ga ma wacce take musguna bata zauna ma da uwar dan ba shi isa nake musu da masu cewa kishi ne to menene dalilin ta na cutar da shi dan kuma maimaitawa ko dabba ce ka shafa kanta za ta ji dadi bare dan mutum annabi sallallahu alaihi wasallama ce idan kai wa maraya murmushi ma dadi zai ji balle ka dau alama ka bashi shi dawawa ne duk wanda ya nuna masa soyayya jin sai shin wani irin rashin imani ne ma da zai sa kina kallon da yana jin yunwa ki hana shi abinci duk dai dabarun sa ta kawo su dalilai shi isa idan neman agajin ubangiji take a cikin mawuyacin halin da take ciki sai ta musguna wa da karfan mu manta yaro karami ba shi da zunubi kuma addu'a sa koye miki Allah isa ko kaiye miki Allah fa yana sani domin shi ya baki amanarsa wannan dai babban mas'ala ce da za a yi ta magana akai kuma ana tausasawa ana yin wa'azi ana jan hankalin mata amma wai rashin kula da miji baya baki ko koshi da baki yayi duk ba dalili bane nake azabtar da yaro sannan a cikin ayoyin alkur'ani daban-daban sun nuna mana muhimmancin girmamawa da sausasawa yaran nan shin uwarsa ce ta mutu a maraya fito ko uwarsa ce ta bar gidan duk yaro sunan shi yaro yana buƙatar kulawa musulunci ya kwadaitar da mu wajen ciyarwa da shayarwa hatta murmushin fuska annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in baka da abin da zaka ba wa mutum ka bashi wai a ce wai tana da wani dalili da yasa take yin haka ba ƙarya take duk me yi ta yi son zuciyarta ne kuma ba wai ina faɗi dan ban yadda cewa mata na cikin matsala ba na san mata suna cikin matsaloli to amma ba sai sun azabtar da yaro za su warware matsalar su ba
bari sa ani
duk inda mutun yake Allah ya bashi wasu abubuwa da ya kamata ya yi amfani da su hankalinsa da nutsuwarsa da jin dadinsa da abinda baya so ai masa to kada yi wa wani to a wannan ni ma anan kafin na je ga ita kanta mutun ya kamata a ce iyayen mu mata sun dage wajen yi wa ƴaƴansu tarbiyyar cewar ki san cewar danki ba shi kadai ne danki ba kamar yadda al'adun mu suka koya mana so idan na koma gaba ta biyu abin da yake faruwa ne yake biyo baya irin wannan to gaskiya abin da yake biyo baya shine abin da yana komar da al'umman mu baya yana sawa a dade mana kallon jahilai yana sawa a dade mana kallo irin na marasa imani dan bazan faɗi suna ba akwai matar da dan mijinta shekara 7 wannan case din kusan mutanen Kano da yawa sun san shi mata lifi tun safe tace sai ta dake shi yaron ya gudu yini guda bai zo gidan ba in ya shigo sai dai ya shigo su bangarori da yake irin a karkara ne ba a cikin ƙauyen birnin Kano bane sai da daddare yaron ya kwanta yana bacci ta zo ta shaki masa wuya ta cewa na kama shaka wuyan nan da ce masa ta matsi masa jijiyoyi a wasu cikin ɗan mintuna yaron nan ya rasu abin da ya biyo baya an kai ta da goyo a bayanta an kai ta gidan kurkuku hatta uwarta da take aure a wani gidan sai da abin ya shafe ta mijinta yace ba zan zauna uwar mai kisan kai ba yayyanta da kannanta matan da suke aikata wannan ina jin kunnan su da cewa duk ranar da dubin su ta cika to wallahi suna dandana kudin su a hannun shari'a
Pasoraro Alatilis ana zamu ja burki a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako ko sai ku tara da mu makon gobe a madadin bakin nawa da dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Julie Ladders Gresham wacce ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuka aika mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum mure Amurka daga aladin mai dan uwa mai Allah Sayyara dan uwa na dan Najeriya Lika in biya ga Allah sai Allah ya mutu da Buhari ya kuwa ni imada Buhari sai ya ga makuwa wahala ba Allah kawa ba wa ni'ima ne mai bawa ne wa ba ni ina godi ne ki kara masa saboda Allah na son godiya duk da akwai ni mutane annabi Musa saboda din da hadi da gata sun tayi aka tsoro zubo musu da sama suka ce a'a sai su yi suka su suka mutu ce ma Allah mutanen adawa Allah ba su karhi shekara 1000 shekara 900 tuhu da yan bisa sai su yi suka mutunce ma Allah sai Allah ya jarrafe su da musiba mu kuma su arzikin mu
Assalamu alaikum fashion Hausa na VOE da magana Yusuf da Zuka Mele da Gulalo a jihar Bauchi ina so ku ba ni dama na yi kira ga minister agajin gaggawa ta Najeriya Adiya Umar Faruk ya kamata ki gaggauta sama wa talakawa musamman mu yan jihar Bauchi abinda zai rage mana radadin wannan sama da muke tayi na coronavirus a gaskiya ya kamata a ce gwamnati ta sama wa talaka abinda zai rage masa wannan radadi wannan al'amari na coronavirus ya fata kura wa talaka ya hana talaka sakewa abinci da abubuwan masarufi sun kara kuɗi ya fama da ake da talauci a ƙasa talaka zai da ransa da fatan wannan kira nawa ya kai ga kunnuwan waɗanda suke da ruwa da tsaki game da wannan al'amari
Assalamu alaikum fashion Hausa radio Alista mai magana Bishir Baka Auren Auta ɗan albasa ka tsaka karin Najeriya ina so in yi amfani da wannan dama a muka ko ke na magana da jihar Katsina ko kuma Aminu Bello Masari ina kira dan Allah dan Annabi a wannan wata mai alfarma ya kamata dokar dan ma suna daga ta zuwa karfe 10 domin wannan wata mai alfarma ne mu sami jin daɗi a wannan wata mai alfarma wanda bai kama na ta Ramadan idan Allah ya kai mu lokacin ina fatan ga gwamnati da mai adalci ta taimaka a ƙara mu dokar zuwa karfe 10 ko zuwa karfe 11 domin mutane su samu san wannan wata albarkar shi farmi da ke cikin shi musamman din da su wannan fitina da ke faruwa a kasan mu kuma Allah ya wani maganin sa a
lokacin Assalamu alaikum sai wa sanin mu da baraka sunana Ali Bakori Jeda ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da yayi wa Allah don girman Allah ya tsallatin da zai bayyana sanya shi hannun hukumar zabe a domin hononi kamar yadda mutum ke zuwa da ƙuri'a ya ga sunan shi a tantance shi ya zo da ƙuri'a shi ba ya tallafi in ba haka ba duk wani abu wanda an kai ba zai kai hannun talaka a Najeriya ba saboda azzalumai sun mamaye shi in ba haka ba kuma ya ga rabbawar ka duk wani mai mukamin gwamnatin tarayya in dai ba zababbe na ba.
Assalamu alaikum da Hausa sunana Muhammad Sani faran mushiru lokacin da muke da Allah ne ina kira gare Allah sanin da sakuna da mai gaba shi da don sabi sabi jawabin da yawa in Najeriya jiya game da ciwon da ake ce na corona virus muna kira da shugaban kasa don Allah don za ka Allah yayi hakuri ya don mutane su je su nemi su sallolin su su dubaru din su idan har shi ya sa wannan doka a jihohi muna ganin shi zai yi wannan dokar domin kada Allah ya hushi da mu kuma ya kama mu da wasu lauka na daban domin Allah shi ke ba da lafiya a lokacin da ya so kuma shi ke jiran su bawa da ciwo kuma lokacin da ya so. Sarki muna kira da shugaban ƙasa a yi haƙuri don Allah a bayan Allah su zo shi bauta ma Allah domin Allah bai halicci bawan shi wata ce don ya bauta mishi don haka Allah halicce ni don haka muna kira da shugaban ƙasa duk abin da za a sa a sanya shi amma maganar sallah ibada wannan gaskiya kamata a yin wannan doka a kada ci a fita kuma sannan kiran mu da shugaban kasa abinda yake ba su wani tallafin nan magana ta fi sabilin lahabar isuwa hannun talaka talaka bai san ma ana raba shi ba saboda akwai lokacin ganin inda aka yi rabu wanda yake ma kan da Allah an siya sun fada abin ne kawai ba wani talaka wanda yake da sata aka ba wannan abin idan har wannan tallafi ne yana daga cikin tallafin da aka ba su a gaskiya a wannan karamin hukuma to an raba shi ne a siyasance kawai.
Assalamu alaikum mai magana malam malam mai zana kula kullum ina kare yan wani Najeriya to wannan doko ko lokacin shi ka ara mana sau da kafa amma fa kada mu dogara akan su za su kare mu a mu koma ga Allah mu gyara halayen mu mu roƙo su Allah mu roƙo su insha Allah Allah zai yi mana amma su wannan kan basu kuma ina kira gwamnati ko ina kira ga malamai wanda suke tare da gwamnatin jihohi gwamnatin tarayya su ba su shawara ko kana da kifa ka kara da wanka su sa malamai su mutu roƙon Allah akan wannan annoba Allah ya mana maganin ta.
Assalamu alaikum sashi Hausa na murya ne daga sunana Ali Bako Rizeta ina kira ga shugabannin Najeriya su ji tsoron Allah su sani talaka Najeriya na cikin kanki musamman arewacin Najeriya ga azumi ga da mana ta yi sannan an sa mutane cikin kasu babu tattalin da an kai musu idan su suna ganin suna cikin wadata da walwala su sani talaka na cikin matsala. A gode sashi Hausa na murya ne daga sunana Ali Bako Rizeta ta fuskar Najeriya.
Ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Sarki na jangwar zo abun kowa yayi a Thank you.
Daga kuma muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da adawo lafiya na Baba Yakubu Makiri wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya ne zai da Kamaru karfe 3 agogon Ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri Kuna sauraron shirye-shiryen ne da